Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana akan mitoci 1622 da kuma mita 25 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu a VOA Africa akan mita 102.5 dake birnin Yamai sai kuma tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Za kuma iya sauraron mu a ko ina ake kai tsaye a fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum. Usman Ahmad Kabara ne tare da Baba Yakubu Makeri daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a Washington DC a shirinmu na la'asar. Da farko ga kanin labaran duniya.
Wani bam ya fashe a cikin wata mota kusa da fadar shugaban kasar Somalia. Shugaba Faransa Hollande ya soki labirin yakin da sojoji ke yi a Taki na Taki a Syria kinan. A yau Talata ne Majalisar Dinkin Duniya ta daga adadin mutanen da aka kashe a Yemen a cikin watanni 18.
Shin kakakin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari me zai faru idan yan Boko Haram suka ki tattaunawa da gwamnati a ido da ido?
Suna iya biyowa ta wasu hannu kungiyoyi da suka amincewa. Akwai kungiyoyi da yawa irin su kamar Red Cross sannan kamar irin su kosu Red Crescent, kungiyoyi ko na addini da sauransu wanda yake ba wai a nan Najeriya ba, wasu kasashen ma sukan ba da gudunmawa irin wannan.
Kungiyar Hausawan kasar Kamaru sun yi taron nuna godiya ga shugaban kasar game da wani mukami da ya bawa wani tsohon mambansu.
Mun yi wannan taro ne saboda daukakan da Allah Ubangiji ya bi ta zuciyar Fulbiya ya daukaka mu, ya dauka Hausawan Kamaru.
To haka kuma za mu ji rahoton bangaren kungiyoyi masu zaman kansu game da maganar ratsa su a ire-iren su a tsakanin magana tattaunawa da kungiyar Boko Haram. Akwai kuma shirinmu na noma tushen arziki, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Wani bam da ya fashe a cikin wata mota kusa da fadar shugaban kasar Somalia a babban birnin kasar Mogadishu ya kashe mutane akalla 20 kuma ya jikata sama da mutane 30 a cewar jami'an tsaro. Jami'an tsaron fadar shugaban kasar sun shaidawa VOA cewa mota mai tsananin gudu ta nufo su ne inda suka yi harbi na gargadi a cikin iska. Amma sai wannan mota ta ki tsayawa, to nan ne fa suka bude wuta akan motar inda bam din ya fashe a cikin motar. Motar ya yi karo da bangon wata gidan otel ta SYL Hotel wacce take kusa da gidan fadar shugaban kasar. Daga cikin waɗanda suka sami raunukan kuwa har da ministocin kasar guda biyu da wakilan majalisar guda biyu da kuma yan jarida su biyu wanda suke cikin otel a lokacin da wannan fashewar ya auku. Kungiyar Al-Shabab da saba kan wa'innan hare-haren a gidajen hotel a nan Mogadishu saboda dan ne ake ganin jama'ai suka saba yin tarukan su. Kungiyar ta taba kai hari a nan hotel SYL a cikin watan Fabrairu, harin da ya sanadiyar mutuwar mutane akalla 9.
Shugaban kasar Faransa François Hollande ya soki lamirin yaki da sojojin Turkiya ke yi a arewacin Syria, inda yake cewa take-taken su a wurin yana taimakawa wajen rurrutu wutar. Olani ya nana ta haka a yau Talata cewa akwai buƙatar gaggauta kawo ƙarshen rikicin Syria kuma a koma kan teburin tattaunawa. Kalaman nasa sun zo ne kwana ɗaya bayan da sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Ashkata ya yi kira ga Turkiya da su maida hankali a wurin yaƙi da ISIS kuma su daina tada rigima tsakanin su da rundunar Kurdawa masu ƙawance da Amurka da ke fafatawa da ƙungiyar ISIS a Syria.
Jama'a kuna shan wa'innan labarin ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka Washington DC. A yau Talata ne Majalisar Dinkin Duniya ta daga adadin mutanen da aka kashe su a Yemen a cikin watanni 18 da suka gabata, inda ta ce yawan su wa'innan mutane dai sun kai 10,000 a yayin da fadan ke ci gaba kuma ya jefa miliyoyin 'yan Yemen cikin tsananin buƙatar taimakon agaji. Shugaban tsare-tsare na cibiyar bada agaji ta Majalisar Dinkin Duniya, Jami Matt Goldrick, ta ce tana yiwuwa wa'innan alƙaluma su fi abin da aka bayyana a yanzu. Kafin yau Talata, jami'an Majalisar Dinkin Duniya suna faɗi aƙalla mutane 6,000 ne suka mutu a cikin wannan yaƙin wanda aka yi tsakanin ƙungiyar 'yan tawayen Houthi mai goyon bayan Iran da sojan da ke biyayya daga gwamnatin shugaba Abdulrabu Mansur Hadi. Ko bayan wannan yakin basasan da ya kunshi hare-haren sama ƙarƙashin jagorancin Saudi Arabia don taimakawa gwamnatin. Yaman tana kuma fama da hare-haren ƴan tsagira ciki har da waɗanda suka faru a jiya Litinin a birnin Aden mai tashoshin jiragen ruwa dake kudancin ƙasar.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A cikin ayyukan ceto kamar 40 da suka kai don ceton bakin haure da ke ketarowa daga gabar tekun Libya, ma'aikatar tsaron tekun Italiya da wasu ma'aikatun da suke aiki tare sun ceto mutane kimanin 6,500 da suka fito daga kasashen Somalia da Eritrea a cewar wani jami'i. Wani hoto na bidiyo ya nuna yadda ake tsamo bakin haure waɗanda suke tsallakawa daga cikin jiragen kwalekwale zuwa cikin jirgin ruwan jami'an ceton. Wasu kuma na tashe wa murna yayin da suke ganin yadda ake ceto jarirai daga ciki da kananan yara zuwa jiragen ruwan. Ma'aikatan da suka shirya aikin ceton na jiya Litinin sun hada ne da ma'aikatar tsaron bakin tekun Italiya da kungiyar bada agaji ta likitoci da ake kira Doctors Without Borders da kuma hukumar tekun tarayyar Turai ta Frontex. Akwai irin wannan aikin ceto da suka yi a ranar Lahadi inda aka ceto bakin haure sama da 1,100.
A wannan mako ne ake cika shekara daya da mutuwar Alan Kurdi, wani dan karamin yaro wanda ruwa ya dauko gawarsa zuwa bakin gabar wani wurin shakatawa a bakin tekun Turkiya, wanda kuma hotonsa ya ja hankalin jama'a a fadin duniya. Kan haka ne yanzu wata kungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama na ƴan gudun hijira ta Turai dake kasar Norway take amfani da hoton yaron wajen yin kira ga shugabannin kasashen Turai da su dauki matakai da za su hana irin waɗannan mace-mace a kasashen su. A cewar kungiyar ƴanci rani ta duniya da ta ce kasashen Turai hade sun karbi bakoncin ƴan gudun hijira sama da miliyan 1 a shekarar 2015, amma duk da haka masu gudun wato madugun kungiyar hana kuntatawa ƴan gudun hijira ya ce ƴan England sun ce ya kamata abinda aka karba a karbi fiye da hakan saboda adadin da aka karba yayi kasa a nahiyar Turai.
Labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka dake Washington DC. Gwamnati ta nuna akwai damar ƴan Boko Haram su kawo wasu kungiyoyi masu zaman kansu don shiga tsakanin tattaunawarsu da gwamnatin Najeriya game da musayar ƴan matan Chibok da kuma fursunonin Boko Haram. Ga wakilinmu Nasiru Adamu El-Hikaya da rahotonsa daga ɓangaren waɗannan kungiyoyi.
Labarin musayar ƴan Boko Haram da ke gidajen yari don samun sako matan Chibok ya nuna Boko Haram na buƙatar shiga tsakani na ƙungiyoyin da za su amince da su don samun mayakan nasu. An taɓa wannan yunkuri zamanin gwamnatin Jonathan, amma daga bisani aka fasa ko janye baton. Ganin bidiyon wasu daga matan da sanya ɗaya daga cikinsu ta roƙi ɗaukar duk wani mataki don samun sako su ya tada ƙaimin masu ruwa da tsaki ta wannan ɓangaren. Shugabar ƙungiyar hana kangarewar matasa Halima Baba Ahmed na ganin za a samu nasarar kubutar da matan ta wannan hanya.
Dan da an taɓa yin hakan ba a samu nasara. Wasu abubuwa sun biyo baya shi yasa suke son kungiya ta shigo ciki. In har za a samu kungiyar da za su shiga tsakani, ina ga watakilan hakan zai fi insha Allahul Karim.
Halima Baba Ahmed tana ga akwai kungiyoyi da za su iya tsayawa saboda a yi wannan yarjejeniya don saboda dawowar matan nan.
Ya dangana da irin kungiyar da suka ambata. Ina ga akwai kungiyar da watakila idan suka ambace su tunda abu ne na sulhuntawa da sauransu za a samu kungiyar da za su amince, amma idan har su din ne suka ambace su.
Harkokin tsaro Dr. Muhammad Bello na Jami'ar Jigawa ya ce san wannan hanya ba mai bullewa ba ce.
Yanzu fi sabilillahi duniya wa zai fito ya ce dan ta'adda da shi zai je wani yarjejeniya na abin nan? Duk duniya babu, America ba ta yi, Burtaniya ba ta yi, Faransa ba ta yi. To da wa za su yi? Sun san waɗanda za su yi da su ne? Waɗanda suke fitowa suke sun kansu waɗannan ƴan ta'addan wallahi ne mai tabbata maka ba sanin su kai ba, kuma ba su san ainihin abin da tsaro ta kafin tattakun zafin take ta tare da shi ba. Shi yasa suke ta wannan shiriri ta hayaniyar su yaudari mutane su yaudari gwamnati. Gwamnati da ta shuɗe ba a yi da su ba? An yi da su ne aka samu? Ba abin da aka samu.
Dokta, ana maganar musayar fursunoni ne saboda dawowar matan nan fa.
Kane musayar fursunoni da waɗanda ka san kada yaki da su. Yanzu bisa billahi hukun kama su hukun kama ƴan ta'adda kuna tsare da su. Waɗanda suke can cikin jeji suke yakan ku ba ku san su ba. Kana da za ka je ka saka da kake abin nan kake zancen saki ko kada a saka. Ai babu shi. Wato wannan abin da za a yi wato wani kuskure za a yi a saki to waɗanda ka saka kane nufin waɗanda suka je su ne ba suka je suka kashe waɗansu kane nufin waɗanda suka kasa suka kashe wa ɗan uwansu da kuma iyalansu da san ko su za su yafe ku sai mutum tare yake da cikatun bai cika goma ba Allah na yafiya amma banda mutum.
Yan gwagwarmayar ceto matan na ci gaba da ɗaga murya don zaburar da ɗaukar matakin da ya dace. Gwamnatin Najeriya nata ɓangaren na nuna ɗaukar duk wani matakin da ya dace matuƙar haƙa za ta tadda ruwa. Nasiru Adamaili kayan muryar Amurka daga Abuja. Najeriya.
To a dalilin haka muna tare da kakakin shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari wato Malam Garba Shehu ta waya don jin shin yaya aka yi da maganar wannan shiga tsakani ne na ƙungiya da kuma Boko Haram.
Malam Garba Shehu barka da warhaka.
Barka dai.
Maganar ƴan matan Chibok da ake ta maganar musanya tsakanin ƙungiyar Boko Haram da gwamnatin Najeriya na cewa a saka musu wasu fursunonin da aka rike musu da kuma su kuma su saki waɗannan ƴan matan. To sai ga labari ya fita hadda manyan jaridun ƙasar cewa gwamnatin Najeriya ta kawo sharuɗin cewa za ta saka wasu NGO kaman masu zaman kansu din nan na ƙungiyoyi su zama su ne masu shiga tsakani. Me gaskiya al'amarin?
Wato ba gwamnatin tarayya ce za ta nada ƙungiyoyi da za yake na cikin kungiyar Boko Haram ba. Abinda shugaban Muhammadu Buhari ke jaddadawa shi ne dan har ɗan kungiyar Boko Haram ba su amince su fito zo su zauna a kan teburi da wakilan gwamnatin Najeriya ga daga a zauna a tattauna ba. To suna iya biyowa ta wasu hannu ƙungiyoyi da suka amincewa. Akwai ƙungiyoyi da yawa irinsu kamar Red Cross dinnan kamar irinsu ko su Red Crescent ƙungiyoyi ko na addini da sauransu wanda yake ba wai a nan Najeriya ba wasu ƙasashen ma sukan ba da gudunmawa irin wannan. Ana iya biyowa ta hannunsu. Ita gwamnati ta san cewa waɗannan da suka ce suna da ƴan matan nan akwai su a hannunsu ko? Mu kuma sai su faɗi me suke so amma wasu ne su faɗi sunayen waye da waye ke so su kuma gwamnati ta sai gwamnati ta duba ta gani.
Ina ce gwamnati tana sanar da duk waɗanda ta kama kila waɗanda ake zargi da maganar Boko Haram.
Eh gaskiya ne amma su watakila ai su ƴan ƙungiyar akwai buƙatar su akan waɗanda suke so a saki ko sai su faɗi su. Tunda ana yin haka a duk duniya ba wai a Najeriya kawai ba.
Yawanci mutane har yanzu suna ɗarɗar cewa waɗannan ƴan matan fa da ake ta magana kila shekarun nan da suka shuɗe guda biyu wasu kila sun mutu wasu makamantan haka. Me yasa gwamnati ba za ta gaya musu kila gaskiyar cewa kila ba za a iya samun su ba yanda ake tunani?
Saboda gwamnati ba ta san halin da suke ciki ba. Inda gwamnati ta san halin da suke ciki me yasa ba za a gaya wa mutane? Ba wani yaudara a cikin waɗannan mutane. Ai su wasu masu campaign na akwato ƴan matan wasu su suke ai su suke yaudarar jama'a. Su duk kokarin da gwamnati take yi su ai abin da suke nunawa abin nan fa kamar ji aka yi shi. Kamar ƴan matan nan suna nan a tare wuri guda. Kawai zuwa za a yi ajiya a ɗauko su. Wanda ke kamar yadda ka faɗa shekara biya lokaci ne mai tsawo. Kuma kamar yadda aka yanzu wannan ɗabi da aka kama da fata ga yadda yaro ta yarinya ta tashi ta zo. Hira da aka yi da ita wannan Aisha ne.
Aisha.
Ta faɗa ta ce an baza su don wani hatsari da ya samu su daga cikinsu an baza su. Me yasa aka baza ku ta ce yawanci aure ne. Saboda haka su waɗanda suke yakin fafutukar adawo da ƴan matan nan su ya kamata su ringa ɗan tausasa su duba gudunmuwa da gwamnati da ƙoƙari da sojojinmu suke yi. Yana neman yaudari jama'a suna nuna musu kamar a'a ƴan matan nan ga su a wuri guda kan ba za su su abin ya wuce haka.
Ina ga wancan satin da ya gabata wasu daga cikin iyayen ƴan matan nan sun fito don mun kalla har da irin social media a cewa ai shugaba Muhammadu Buhari ya musu alkawari lokacin shi sa suka zabe shi cewa za a kwato musu ƴaƴansu saboda haka kawai ya sauka in ba za a iya kwato musu ƴaƴansu ba. Ya gwamnati ta kalli wannan abun ta kalle shi a matsayin sun kyauta mata ko ba su kyauta mata ba?
Wannan ra'ayi da aka faɗa waɗanda suke so su yi siyasa a cikin su fa ai mun ba su amsa. Wanda dai yake ganin shugaban Muhammadu Buhari bai iya mulki ba ko kuma bai yadda yake ai jama'a ce ta zaɓe shi tsayawa a ɗan takarar jam'iyyar APC ya ci zaɓe ya karɓi mulki. Duk wanda yake ganin cewa a'a ya fi shiyawa ya je ya rijistar jam'iyyarsa ko kuma mace ce ta je ta rijistar jam'iyyarta ta je ta yi takara. Idan suka gabatar da shirye-shiryensu ƴan Najeriya suka ga cewa a'a ita ta fi idonsu ita ci zaɓe shugaban Muhammadu Buhari zai ba da mulki.
amma abin da kuke nuna abin da muke hu abin da yake karfawa gwamnati iyayen nan sun fi 200 an ware kwaya uku an su a kuke suna ta maganganu na sarran wasu ƴan siyasa 200 da wani abu daga cikin su suna can a Chibok suna zaune suna ta godiya ga gwamnati suna kuma fatan cewa a fito da ƴan matan nan babu wanda zai iya taimaka musu a kwato su in ba gwamnati da sojoji take da su ba
haka
Allah
ya gode a yau da rayuwa. To muna godiya sosai Mallam Garba Shehu kakakin shugaban kasar Najeriya.
Muna gode.
Yawa. Kungiyar Hausawan kasar Kamaru sun yi taron nuna godiya ga shugaban kasar game da wani mukami da ya ba wa ɗaya daga cikin su Muhammad Awal Garba ya aika mana da wannan rahoton.
Kungiyar Hausawan kasar Jamhuriyar Kamaru wanda ake kira ya kamata a dunkule sun gudanar da wani taron su na yi wa shugaban kasar ta Jamhuriyar Kamaru Musa Biya godiya ta musamman na mikawa ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar yarda da yi na zaben sa a matsayin mataimakin Director General na babban tashin jirgin ruwa da aka gina a birnin Kirbi wanda ya samu wannan matsayin dai shine Alhaji Baku Haruna Alhaji Umaru shine shugaban ya kamata na kasar ta Jamhuriyar Kamaru
mun yi wannan taro ne saboda daukakan da Allah Ubangiji ya bita zuciyar Fulbiya ya daukaka mu ya dauka Hausawan Kamaru gaba ɗayan su da na duniya ma sannan kuma zamu iya cewa ma da dukkan musulmin Kamaru da musulmin duniya wanda suke nan a ƙarshen Kamaru don haka ne saboda mu gaya masa shi shugaban kasa cewa muna matukar farin ciki muna murna saboda ya daukaka mu ya ba mu babban matsayi amman da ake tukawa a cikin Kamaru a yanzu
Dr. Ma'azamu shine magatakardar kungiyar na kasa
wato taron nan mun yi taro ne na farko da muka kira a cikin gaggawa saboda murnan nada dan uwan mu Haruna Bago a wannan babban tashan jirgin ruwa da aka bude sabo ta Kamaru aka saka shi shine na biyu duk kasa to abin da ya samu ka halu muke murna saboda kowaye nashi ya samu yana murna to shine mu ma muke murna muna gode ma Allah
Alhaji Muhammad Yakubu shine shugaban matasa musulmai na kasar ta Jamhuriyar Kamaru shi ma ya nuna farin cikin sa kamar haka
wannan ai babu farin cikin da yafi wannan yau kaga irin waɗanda suke daukan cewa Hausa ba wani abu bane a kasar nan shugaban kasa Fulbiya ya zo ya nuna mana cewa da mu za da ba kasar nan wannan port da ake magana a Africa Central ta daga cikin na daya wadanda kaman kasa kaman Cote d'Ivoire da sauran su manyan jirgin ruwa na zuwa su tsaya Cote d'Ivoire ba sa ƙara zuwa Kamaru an yi wannan yanzu a Kamaru
Alhaji Baku Haruna dai kafin samun wannan matsayi shine alƙalin alƙalai na jihar Kudun Yamma Mama Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru
ana tare da sashin Hausa na muryan Amurka a Washington DC ga shirinmu na gaba
Masu sauraron mu assalamu alaikum barka da warhaka barka da sake haduwa da ku da wannan yammacin talata da hwatan kunanan lahiya shirin noma tushen arziki ne a karshen tattaunawar mu da Malam Abdul Mamman Kane dan da magaram kasar Jamhuriyar Niger masanin kimiyyar na'urar computer kuma wanda ya kirkiri fasahar barruwa da wayar salula daga nesa a kasar Niger Amma kun ji aka hamu ban kwana da Malam Abdul Mamman Kane yayi wata magana a dunkule game da yadda yake saida na'urar da ya kirkira ta barruwa da wayar salula daga nesa to amma kahin mu sallama baki daya da shi na nace sai ya hoyyace mana sai yayi mana dalla dalla domin mu ji a nawa yake saida wannan na'ura
to a nazarin da yadda muka yi a eka guda a sa komi da komi wanda kawai da tashi lamba sai za a ba ka matsa ruwa kai ta barruwa tsawon shekara biyar zuwa goma duka bai huce miliyan uku da rabi na kudinmu to amma kan mu zo mu yi wannan hemun yi binciken eka naka in yana da tsarin yadda zai dauki wannan abubuwa amma a takaice miliyan uku zuwa miliyan uku da rabi yana maka eka guda wanda zaka yi ta aiki tsawon shekara biyar zuwa goma
tunda fasaha ce da na'urori watakila wani lokaci za a samu mishkila ko inji ya lalace wani abu kudin gyaran duk a hada ne da na sayan ko kuma idan ya lalace aka nemo ku gyara kuma akwai wasu kudade na gyara
kudi wannan wanda na gaya muku na eka guda na sayan kayan na'urorin ne na kai unhwani da su kai aiki da su da a kafa maka amma duk inda kai kira kamfanin Salho yana cajin ka wani dan kudi kadan to wannan dan kudi kadan in shi da shi da mu da ɗan gidan talho muke raba su dan mu je da ya lalace mu je mu gyara maka kenan kana bisa garanti har tsawon shekara uku ana kimtsa maka kayanka ba ruwanka da in ya lalace da zaka yi amma biye da haka nan kana da lambar da zaka yi kira da ka hodi kamar call center a zo a bincika maka a gyara maka abinka in ana iya maka shi kai tsaye a maka in ba iya a tura maka technician ya je ya duba maka garkarka a takaice in aka kawo maka mu muke kula da gyaran shi da suyurkin shi dan muga abin da yake ciki
Mala Abdu kwanan nan Prime Minister kasar Jamhuriyar Niger Brigitte Rafini ya zo nan inda gwamnatin Amurka ta taimaka wa Niger da wasu kudade masu dimbin yawa waɗanda a tarihin kasar Jamhuriyar Niger ba a taba samu irin wannan tallahi sai fa miliyar 254 kuma an ba da waɗannan kudade ne domin a bunƙasa noma da kiwo da tallafawa mata da matasa To Mala Abdu wata hanya zaka bi domin ka tabbatar da cewa ka ci moyar waɗannan kudade domin bunƙasa noma
Babba hanyar mu sabon minista wannan ya kiraye mu ya ce yayi ji dadi da akai wannan aiki kenan CJ zama kakakin mu a can wanda zai sa a kasa da mu a lissafa da kusa'an mu dan a bata kokarin da zata je gurin wanda aka yi ta dan su talakawa manoma
ko akwai wani ƙarin bayani wani ƙarin haske ko wani kira da kake so kai ma matasan ƙasar Jamhuriyar Niger ko hukumomi da ma makwabtan ƙasashe irin su Najeriya waɗanda watakila har yanzu ba su da cikakken labarin wannan fasaha
babban kira na musamman ma zai je daga fari zuwa ga matasa matasa su tashi su kama duk abinda ba mu yi ba da kanmu wani zai iya zawaye mu kuma mu ne zan mu tashi tsaye mu gina ƙasar wannan Wannan husa'a da aka huddo tasu ce, su yi unhwani da ita, tunda kun san yanzu matasa su na'ura suke aiki da ita, duk abin da bai shafi na'ura ba, duk suna ƙaurace mushi. Lokacin in kuna tune aikin garka, aikin gona, duka matasa sun ƙaurace mushi saboda wahalar shi. To yanzu wannan husa'a ta zo don ta kirawo su su koma bisa hanyar noma da garka. Tare da abin da suke so wanda ya yi musu shine na'ura shine salula su yi ta tattabawa suna aiki to musamman ma alhamdulillah yanzu duka matasa kowa ko kowa yake ya samu dan hilin shi dan aka kafa mushi wannan sabuwar na'ura banda wannan ma yanzu a kasar Niger babban matsala da take damun mu wannan exode wanda suke tafiya neman kudade kasashen waje suna kashe rayukansu to da wata kungiya babban muna nan muna koko mu tseda su a Niger su bar tafiya shine a wajen agar za a kawo babban gandari inda za a sa wannan sabon na'urorin matasa su zo su zauna nan su yi aikin su ole da state suna mutuwa bisa kan hanya dandi bisa kan hanya wannan haka zalika bisa kan haraka yara ɗan Boko Haram wanda ba su da aikin yi zan mu maido su garka mu sa su su yi unhwani da wannan na'urar su bar harkar ta'addanci duka wannan abubuwa don ku dai musamman wannan kira na bisa kan wannan don mu ce ma matasa ne abun nasu ne su zo su zauna gida a yi aiki yahi a tahi ana galande da ba a dacewa wani bi har ana rasa rayuka kuma kira na biyu wajen magabata ne kuma yadda na gaya muku ɗazu mun gode da duka ƙoƙarin da suke kuma muna koko su ƙara ɗaukanta su kai ta wajen matasan don ta zama abu ne na alfahari abun unhwani wanda zai sa su ci unhwanin shi sai na ƙarshe kira da zan yi ga ƙasashe makwabta wanda suna kokari kwarai wannan na tabbata suna kokari faske na gani suna ta kira suna so a kai musu muna kiran su da su hada a kungiya mutum ɗaya ba mu iya kai mushi ita amma in suka hada a kungiya muna iya zuwa don kenan a gama karfi da karfe kamar yadda kuka ce don a yi dadata a kasashen waje ma
masu sauraron shirin nan na noma tushen arziki ƙarshen wannan tattaunawa kenan baki ɗayanta da Malam Abdu Mamman Kane wanda kuma muke ƙara jinjina ma muke kuma ƙara ƙarfafa mu gwiwar ci gaba da ƙirƙirar fasahohin da za su ci gaba da taimaka mu manoman ƙasar Niger da ma na duniya baki ɗaya da watan ita ma gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Niger za ta tallafa mishi da wani babban tallahi idan dai da gaske take yi tana so ɗan Niger ya iya ci da ɗan Niger yanzu a madadin Malam Abdu Mamman Kane da mai hada mana shirin da daidaita sauti Julie Leathers Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata ku huta lahiya
ana tare ne fa da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington dake gundumar Columbia
wasiƙar mu ta farko ta fito ne daga Fatima Sade Sa'ira Daura ta ce samawa matasan mu aikin yi da kuma kawo ƙarshen yaƙe-yaƙe a ƙasashen Afirka da na Larabawa shine kawai zai kawo ƙarshen kwarara yanci rana zuwa Turai inda suke rasa rayukansu a cikin teku da Sahara. Wasiƙar mu ta gaba kuma cewa ta yi ya zama wajibi mu miƙa saƙon godiyanmu ga Alhaji Aliko Dangote dangane da namijin ƙoƙarin da yake yi domin ganin an tallafawa waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa a yankin Arewa maso gabashin Najeriya. Sako daga Hawwa'u Sanin Shaga Kofar Kaura da Fatima Habibu Ibrahim Central Market Katsina. Shi kuma bada Masu Aliyu Rijiyar Lemo Kano cewa yayi. Ina kira ga hukumar EFCC da ta ƙara ƙaimi wajen kama barayen gwamnatin Najeriya tare da gurfanar da su a gaban kuliya don su girba abin da suka shuka. Wasiƙar mu ta gaba kuma cewa ta yi haƙiƙa matakin da fitaccen mawaƙin nan na ƙasar Amurka Bono da attajirin nan na Afirka Alhaji Aliko Dangote suka ɗauka na taimakawa ‘yan gudun hijiran da ‘yan ƙungiyar Boko Haram suka raba da gidajensu a yankin Arewa maso gabashin Najeriya abin a yaba ne. Da fatan sauran attajirai da mawaƙan Najeriya za su yi koyi da su wajen taimakawa ‘yan gudun hijiran. Sako daga Salim Abubakar Imam Jingiyar da Balan Vice direban tanka jihar Filato. Shi kuma Sade Sa'idu Daura cewa yayi yunkurin gwamnatin Najeriya na samar da wutar lantarki ta hanyar hasken rana wani babban ci gaba ne ganin hakan zai taimakawa tattalin arzikin kasar ya farfado. Da fatan Allah ya sa wannan shirin ya fadada a sassa daban-daban na Najeriya. Wasiƙar mu ta ƙarshe kuma cewa ta yi noƙewa ko ƙin biyan haraji da wasu manyan kamfanoni da ƙananan masana'antu ke yi hakan wata babbar illa ce ga ƙasa. Da fatan za su dinga biyan haraji yadda ya kamata domin mutunta dokokin ƙasa wanda kuma hakan zai ƙara kawo ma ƙasa kuɗin shiga. Sako daga Haruna Muhammad Katsina da Abdulsalam Muhammad daga ƙungiyar Muryar Jama'a.
Yanzu kuma sai mu je ga takaitattun labaran duniya.
Wani bam ya fashe a cikin wata mota a kusa da fadar shugaban kasar Somalia a babban birnin kasar Mogadishu kuma ya kashe mutane akalla 20 ya kuma jikata mutane 30 a cewar jami'an tsaro. Jami'an tsaron fadar shugaban kasar sun shaidawa BBC VOA cewa wata mota mai tsananin gudu ne ta nufato su inda suka yi harbi a cikin iska kenan, amma sai motar take tsayawa to nan ne fa suka bude wuta akan wannan motar inda bam din ya fashe. Motar ta yi karo da wata bango na gidan otel na SYL a hotel wanda ke kusa da gidan fadar shugaban kasar. Shugaban France Hollande ya soki lamirin yakin da sojojin Turkiya suke yi a arewacin Syria, inda yake cewa take-taken su a wurin na taimakawa wajen ruruta otar. Holland ya nanata a yau Talata cewa akwai buƙatar taimako na gaggawa da ya kamata a kai inda za a takaita rikicin na Syria kuma a koma kan teburin tattaunawa. Kalaman nasa sun zo kwana ɗaya ne bayan da sakataren ma'aikatan harkokin tsaron Amurka Ash Carter ya kira ga Turkiya da su mai da hankali wurin yaƙi da ISIS kuma su daina tada rigingimu. A yau Talata ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗaga adadin mutanen da aka kashe a Yemen a cikin watanni 18 wanda ya gabata, inda aka kashe mutane da yawansu ya kai 10,000.
To, da takaitattun labaran shirinmu na yanzu ya kammala, sai kuma in an jima da daddar za mu sake da idan Allah ya kai mu. A madadin shi Baba Yakubu Kiri da ya taya ni gabatarwa da Daniel Brown wanda ya ba da umarni, sai kuma injiniyanmu ne Mike Ferguson. Ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa, amma kar a matsa. Halima Jumarau da Jamila suna tafa da shirin yau da gobe.